Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 11 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa bayan wata mummunar gwabzawar cikin gida da aka yi a kungiyar Boko Haram, wasunsu sun gudu zuwa jamhuriyar Nijar inda suka mika wuya.
Dama idan irin wannan abu ya zo karshe aka samu irin wayannan mutane su rabu gungu-gungu suna fada da juna tsakaninsu, dan haɗin kai da ke tsakaninsu zai zo ya raunana.
Za a kuma ji bayanin babbar ganawar da aka yi tsakanin ƙasashen Amurka, Mexico da Canada kan wasu manyan matsalolin ƙasashen su uku. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan fara aiwatar da tsarin takaita kuɗaɗen da za a iya fitarwa a bankuna ko ATM na Najeriya. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun sake samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Amurka FAA ta ce sannu a hankali zirga-zirgar jiragen sama na ci gaba da tafiya a duk faɗin Amurka a yau Laraba bayan matsalar wata na'ura da ta shafa ɗaya daga cikin manhajar hukumar, lamarin da ya jinkirta tashin jirage 5,400 tare da soke wasu tashin wasu 900. Hukumar ta FAA a baya ta umarci kamfanonin jiragen sama da su dakatar da duk tashi da sauka na tsawon sa'o'i masu yawa saboda wata matsala ta shafi manhaja ko na'urar da ke bibiyar kai komo na jiragen sama faɗin Amurka, amma yanzu ta ce an ɗage umarnin, lamarin bai shafi hadar jiragen sojin Amurka ba. Da farko dai Fadar White House ta ce babu wata shaida da ke nuna cewa an kai hari ne ta yanar gizo, amma shugaba Joe Biden ya ce ba mu san musabbabin katsewar na'urar ba. Ya shaida manema labarai cewa ya umarci ma'aikatar sufuri ta binciki musabbabin katsewar. Sojojin Rasha da na Ukraine sun ce an gwabza ƙaramin fadaje Laraba, wato yau Laraba a Soldier, lamarin da ke yin tir da ikirarin da kungiyar 'yan amshin shatar Rasha ta Wagner ta yi a baya cewa ta karɓi iko da garin da ke gabashin na Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan ikirarin kungiyar Wagner, sojojin Rasha sun ce ana ci gaba da gwabza fada tare da jiragen saman Rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu. Wani mai magana da yawar da na sojin gabashin Ukraine ya shaida wa gidan talabijin na Ukraine cewa halin da ake ciki a Solda ya kasance mai rikitarwa. Yaƙin yana ɗaya daga cikin wuraren da suka fi fama a yawan rikicin a fadan, yana da wuya iya tantance halin da ake ciki. Wani bom da ya fashe a kusa da ma'aikatar harkokin wajen kasar Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, yau Laraba ya kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu akalla 40. Khalid Zahdran, kakakin 'yan sandan birnin Kabul, ya tabbatar da adadin mutanen da suka mutu, ya kuma yi Allah wadai da abin da ya kira aiki irin na matsorata da aka auna kan fararen hula na Afghanistan. Wani asibitin agaji na emergency da ke kasar Italiya a Kabul yana kula da yawancin waɗanda suka jikkata. Mun karɓi marasa lafiya sama da 40 a asibitin, yana da wuya iya kiyasta yawansu, muna ci gaba da ba su kula, in ji Stefano Souza, daraktan ƙungiyar agaji ta ƙasar. Wannan shi ne karo na farko da aka samu asarar rayuka cikin shekarar 2023, amma tabbas yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fama da marasa lafiya tun farkon shekarar 2022, ta yadda suka kuma kafa gidajen dafa abinci da kantuna, a cewar Soza. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Somalia ta ce ta rufe hanyoyin samar da kuɗaɗe da take tallafa wa kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab. Da yake magana a yau Laraba ga taron 'yan Somalia mazauna birnin Al-Kahira, Firaministan Somalia Hamza Abdi Bare ya ce gwamnatin ta rufe duk wani asusun da aka sani da ke alaƙa da mayakan. Gwamnati ta rufe asusun ajiya kusan 250 masu alaka da tsegerin a bankuna hudu, sannan kuma ta rufe hanyar sadarwa da kuma bayanan wayoyin hannu 70 da mayakan ke amfani da su wajen aika kuɗi, in ji Hamza. Prime Minister ya ce wannan babban nasara ce kuma mai yiwuwa ne an cimma hakan ne saboda shawarwarin 'yan ƙasar Somalia, kuma suna kan gudanar da bincike kan adadin kuɗaɗen da ke cikin asusun da aka rufe. Daga ƙarshe, rundunar sojin ruwan Amurka ta faɗi jiya Talata cewa ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa ƙasar Yemen, da ta yi imanin ya fito ne daga ƙasar Iran. Sanarwar da rundunar sojin Amurka ta Pips Police ta fitar ta ce an gano bindigogi irin AK-47 guda 2116 a kan wani jirgin ruwan kamun kifi a mashigin tekun Oman da ke kan hanyar da a tarihi ake amfani da ita wajen safarar haramtattun kaya. Zuwa ga 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Sanarwa ta ce sojojin Amurka sun kama wasu jiragen ruwa guda biyu na kamun kifi a wannan yanki cikin watanni biyu da suka gabata, waɗanda kuma suke ɗauke da makamai daga Iran zuwa Yemen. Iran ta sha musanta cewa tana ba Houthi makamai, yayin da ƙwararru masu zaman kansu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka gano wasu abubuwa da aka kama daga jigilar kayayyaki zuwa Iran. Rikicin Yemen da ya ɓarke ne a shekarar 2014 lokacin da 'yan Houthi suka kwace babban birnin ƙasar. Yaƙin ya ƙara ƙamari ne a farkon shekarar 2015 tare da shigar ƙawancen Saudi ke jagoranta a ɓangaren gwamnatin Yemen da ke gudun hijira.
Sarfilu Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, bayan wata mummunar gwabzawar cikin gida da aka yi a kungiyar Boko Haram, wasunsu sun gudu zuwa jamhuriyar Nijar, inda akalla 10 suka miƙa wuya. Sai dai masu fashin baki na danganta wannan al'amarin da alamar ƙarewar ruwa ga ɗankada. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Tun shekarun jiya ne bayanai ke ƙara fitowa fili yadda rikicin cikin gida ya tsananta tsakanin ɓangarorin Boko Haram guda biyu, wato ɓangaren Jama'atu Ahlus Sunnah da Da'awatul Jihad, wato JAS ta Marigayi Abubakar Shekau, da kuma ɓangaren ISWAP na Albarnawi, inda ɓangarorin biyu suka yi ta ɗauki ba daɗi a arewa maso gabashin yankin tafkin Chadi. A ci gaba da wannan rikici da 'yan magana kan kira turnuƙu faɗan ibilisai, yaro bai gani ba balle ya raba. Wasu manyan mayakan ISWAP guda 10 suka gudu ƙasar Nijar, inda suka miƙa wuya ga jami'ai a garin Tomor. Wata majiyar tsaro ta tabbatar mani da wannan labari. Al'amarin kuma da ɓangare ɗaya ke baiwa dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi da kuma dakarun rundunar operation haɗin kai na ɓangaren Najeriya a ƙwarin gwiwar cigaba da fitattakar waɗannan ɓangarori guda biyu. Da kuma na tuntuɓi wani jami'i a hedkwatar sojojin Najeriya ya tabbatar mani da wannan labari, inda ya ce amma ko kaɗan wannan bai dame su ba. Shi dai abin da ya sani shi ne duka ɓangarorin guda biyu 'yan ta'adda ne, masu laifi ne, suna neman su kuma suna yakar su, sannan za su ci gaba da yakar su. Dr. Abubakar MS ƙwararre ne kan sha'anin yankin tafkin Chadin da ya shafa shekaru yana gudanar da bincike akan wannan rikici.
Wannan rikita-rikita tsakanin 'yan Boko Haram, JAS da ISWAP daman zai iya faruwa any moment. Saboda na ɗaya, wannan ruwa na dam da aka sako ya sa su wato inda suka samu suke samun mafaka, gurin ya zama a takure. So su 'yan ISWAP ɗin kamar sun masa kusa da inda 'yan JAS ɗin suke. Na biyu kuma daman dai gami da yadda sojoji suka samu suka yi maganin su, an dan sa su sun fara ganin kai gara fa a zauna a yi sulhu. Ana samun rikici tsakanin ISWAP da Boko Haram, bacin wannan ma tsakanin 'yan ISWAP din ana samun fitina. Wato kamar akwai 'yan buduma da ke ciki, su suna kallon kaman su abin da ya musu ba za su balle su ma su nasu kirkiro da nasu kungiyar nasu su kaba nasu shugabannin. Sojoji dai gaskiya yadda suke zuba musu wuta har suke sa sun fara zama a takure, kar a karaya a yi sustain irin wannan a ta zuba musu wuta.
Rikicin cikin gidan na 'yan ta'adda, a cewar Hausa mai ritaya Major Shu'aibu Bashir Galma, tamkar ragewa sojojin Najeriya aiki ne.
dan abun da ya rage masojojin Najeriya su yi na murkushe wannan abun kaga idan da yana 70 bisa 100 ne kaga yanzu an rage musu ya koma 35 bisa 100 sai dai kawai abun da zamu ce su ƙara himma wanda suka rage anan a san yanda aka gama da su dama idan irin wannan abu ya zo ƙarshe aka samu irin wayannan mutane su rabu gungu-gungu suna fada da juna tsakanin su da hadin kai dake tsakanin su zai zo ya raunana saboda kowanne abun nan yana neman ya karbi iko
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Hassan yanzu kuma sai rahoton mu na gaba daga nan Amurka inda za a ji cewa shugabannin kasashen Amurka Mexico da Canada sun ce suna aikin haɗin gwiwa kan wasu daga cikin kalubaloli mafiya girma da nahiyar su ke fuskanta daga cikin su akwai rudani game da batun kwararar bakin haure safarar muggan kwayoyi yarjejeniyoyin cinikayya don gogayya da China da kuma batun haɗa kai wajen tunkarar mamaye Ukraine da Russia ta yi. To amma shugabannin na da ra'ayoyin da suka sha bamban game da yanayin matsalolin da kuma hanyoyin magance su. Wakiliyar muryar Amurka a fadar shugaban Amurka ta White House Anita Powell ta turo rahoto daga Mexico City babban birnin ƙasar Mexico inda aka yi taron. Ta ce a yayin da suke bayyana ganawar tasu shugabannin uku sun yi amfani da kalmomin amistad bonhomie da kuma friendship waɗanda dukke nufin abota a harsunan ƙasashensu shugaban Amurka Joe Biden ya ce
we're true partners the three of us working together with mutual respect and a genuine like for one another
yace mu abokan tafiya ne na haƙiƙa mu uku din nan da muke aiki tare da mutunta juna da kuma sahihiyar kauna ga juna don mu samar da fiyayyar makoma ga mutanen mu duka to sai dai abubuwan da ke gaban su ba masu sauki bane sun hada da matsalolin bakin haure muggan kwayoyi da canjin yanayi kuma gashi takaddamar cinikayya ta dabaibaye komai kamar yadda shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya nuna yayin da ya kalubalanci Biden karara da ya fadada yarjejeniyar cinikayyar kamar yadda yake cewa
es el momento de terminar con ese olvido ese abandono ese desdén
shugaban na Mexico ya ce wannan ne lokacin da zamu iya yanke shawara mu yi watsi da wannan kyaliyar wannan kyama da kuma wannan yin ko oho da yankin Latin America da Caribbean wanda hakan ya ma saba ma manufofin maƙwabtaka na gari irin na gwarzon yada manufofin yanci da walwala Franklin Delano Roosevelt kuma a fara da kai Biden ya mayar da martani da cewa Amurka na samar da tallafi ga kasashen waje fiye da kowace ƙasa. Hasali ma, tallafin da Amurka ke bayarwa ita kadai ya kusa kai jumlar tallafin dukkanin sauran kasashen duniya, ba ma kawai ga wannan yanki na duniya ba, amma ga dukkan sassan duniya. Kash, nauyin da muke daukawa bai tsaya ga yammacin duniya ba, ya hada har da Turai, ya hada da Asiya, ya hada da Gabas ta Tsakiya. Da kuma Afirka kai ya ma gama har da gabashi da kuma yammacin Asiya. To wannan kenan kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
I'm
Wannan haka ne Fati. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
A halin yanzu bankuna sun fara aiwatar da tsarin nan na cire naira 500,000 ga dukkan jama'a a mako ko kuma naira 100,000 a kullum. Kana da cire naira 1,500,000 ga kamfani a mako a Najeriya. To ko me jama'a za su ce a game da wannan tsarin?
Sunana Abubakar Dangirengero. To a banki na anshi 30,000 na anshi 250. Awo amma ai mun bayanin cewa an anshi 500,000 ga sati da tsaya haka.
Wace hujja suka baka na ka tsaya akan karban naira 500,000 kawai?
Sun ba ni hujjar cewa wannan 500 din haka sun ka azana su tsari awo kuma ɗan mutum na su ma ƙari suna ya ƙara mai amma a duk 200 sai sun ca zama kuɗi naira 300,000 duka za su ca zama 300,000
amma ko nawa kake so ana baka
amma za a ca zama kuɗi 300,000 amma 500 su ne ƙa'ida wanda ba ya ma caji.
To kai ka ji wannan mataki da bankin Najeriya ya dauka?
To ba mu ji dadi ba, wallahi ba mu ji dadi saboda mu talaka dai ba mu ji dadi ba.
Sunana Hassan Ahmad Tangaza. Ina zaune ne sai wani ya zo daga cikin customer ya zo ya yi deposit din 400 kuɗi. To sai suka tambaye shi ya yi transaction a cikin wannan satin nan.
Kuma ya cire kuɗi kenan?
Eh, ya cire kuɗi kenan. Ta ATM ko kuma ta POS suka yi mai wannan tambayoyin. Sai ce bai ba, sai ka ce to abin da ya sa maka tambaye ka 400 da kake son ka cire. In ya zama to ka cire 500 a wannan satin nan, to ba za ka sake cire komai ba. Ma'ana kenan abin da suka yi mai bayani duk kullun 100 kawai za ka iya cire a cikin sati.
Sunana Gaga Muhammad.
A wannan sati da muke ciki, ka je banki?
A'a, ban je ba.
To kana labarin cewa banki ya fara ka'idan nan da aka yi ta cire naira 500 a sati?
Ko abokina da ya je cira zai wuce kasuwa ne karɓi kuɗin. Ina son ce kamar 3,000,000 ko 4,000,000. Sai an ka zo an ka ce mai 100,000 za a bashi. To mutumin da zai je kasuwa ya cire kuɗi ya kai kasuwa ka tai da 100,000, mutumin da za ka je ka sai kaya gare shi kamar na 5,000,000 ko 6,000,000. Shi mutumin nan a wurin su ba su da banki. Shi akan ranka shi bai da akan. Ka zo kana sai saniyan mutum ta 500,000 ko 600,000 ka ce mai ya kawo akan ka bashi ka tura mai kuɗi tunda shi bai da shi.
Kamar da shi abokin ka je cire kuɗi aka gaya mai ka'idan naira 500,000 kawai za a cire a mako, me yace?
Shi kan bai komi wata ɗaya ya basu wuri, ya basu wuri can akwai wani masu POS da je can ya karbi kuɗi ne ya wuce. A ce to shi gaskiya bai ma koma sa kuɗin shi banki ma bale a yi mishi haka.
Idan aka ci gaba da wannan shiri na babban banki na cire naira 500,000 a mako da kuma kuɗin da ake ba manyan kamfanoni kamar naira 1,500,000 su ma a mako, ya kake ganin wannan tsarin zai tafi?
Ni a wannan tsarin abinda nake gani hakikanin gaskiya tura ta kai bango an kure talaka makura taraka babu abinda yake ille mu daga titi mu nuna ba mu yadda ba saboda shi ɗan ne an rige muna talaka yana da inci idan an ka tauye mai haƙƙi ya fita ya nuna bakin cikin sa to a jira mu bakin titi shire muke dun Najeriya mu to saboda ba mu bari mutum biyu ko mutum uku su kace muna ƙasa muna ji muna gani.
Ba ka ganin babban banki ya fito da wannan tsari
domin
a taimaka ma mutane a aje musu kuɗin su
a aje musu
a rage yawo da kuɗi cikin hannun mutane
a kananan hukumomi da gare mu 774 akwai sama da wajen kusan kananan hukumomi 400 wannan bodan ba da bankuna kuma duk mafi yawan su yan kasuwa ana irin mutalakawa su ne za ku tama wani mai arziki ne zai kwantaka talakan talaka ne zai mutu duk abin da aka wa mai rai talaka yawa Buhari ko wallahi babu wanda yake da lahi wannan ille Buhari
amma ba Buhari yake aikin banki ba shine shugaban bankin Najeriya ba za ka dora masa lahi
ubangiji ma halicci shi da ya hisha cikin kasa ga duk abin da bai darshi ba wallahi indai na bangaren wannan sai babu wanda yake yi shi
sunana baban gida ban shi da kuɗi a banki ba saboda mun je cirin kuɗi banki an nuna cewa dokar da aka ce an sana daga iya ka 500 a mako a sati ko a wuri 200 a mako 500 an ce ya fara aiki mu kuma yan kasuwa da kauyawa ne mu mala zuwa mala sayar dabbobi a cikin daji ne wayannan maza da ba ka san dabbobi a cikin daji ba san magana da transfer ko wani abu ba shi da ka ba su kuɗi ka dau dabba ba su da account mafi yawanci an kare mutum 1,000 da ka samu 90 ba mai account 10 da ka samu mai account.
To yanzu ka ji dadin wannan tsari?
A baki ciki da jibugun mugu saboda an kashe mana kasuwanci saboda mai daukar 1,000,000 ya shiga kasuwa ya je sayayya an ce 500 da a bashi kuma a mako ba wai rana ɗaya ba yaushe zai ciki kasuwanci.
To yanzu wace shawara zaka ba babban bankin Najeriya?
Shi kan shi yasa abin da yayi to kada ya dauka ya san ya take haƙƙin dan adam ya take duk ya take talaka saboda talaka ne aka ba kowa aka wanda ba illa talaka dan mun sulha wadin cewa su kuɗi suka samu su kuɗi suka wa haka saboda siyasa kaza kaza mai kuɗi shi ina ruwan shi dai koyi kuɗi ne aje mai asali lokacin da take bukata ta wata fita ko sani yanzu duk wanda ka je ma kasuwa baka zama kuɗi bai baka dabba ko hankero ko hatsi ko wani abu.
Sunana Muhammadu Umar sunana. Ina Kebbi.
Jihar Kebbi. A wani gari?
Gwanzano Kaduna.
Malam Muhammadu ka cire kuɗi a wannan sati da muke ciki a can jihar Kebbi?
Eh na cire kuɗi a jihar Kebbi.
kamar nawa ka cira
miliyan 5 amma kan wani ne kan kwani ba za ka cire ko ba wani sati kuma
okay da yake kana da company duk sati miliyan 5 za ka cire
miliyan 5 zan cire tunda na da wani
to ko akwai wani charge da suka yi ma lokacin da kake cire kuɗin
to kan ba ka cire kuɗi
to kamar wannan kuɗi da ka cira miliyan 5 kamar sai she ka abin da yayi a sati
ba zai she ne ba
ya kaga wannan tsarin
kan kan bai da radio wallahi
ni ne a logo da mai engine
to ya kaga wannan tsari babban bankin Najeriya a game da cire kuɗi
to wannan tsari mun ga abin mun kawo bai ba sannan kuma tsarin da aka ce abin haka talakawa za a cuta kuma talakawa yanzu ga shirye baka mu je baka titi mu je mu nemi injin kanmu
to amma babban banki ya fito da wannan tsari ne domin kuɗi su daina yawo cikin hannayen jama'a da kaucewa irin ta'asar barayi da sauransu
eh to ai barayi yanzu za a same su tunda ni baka nemi kuɗi ka bani baka taimaka min ba ni zan je daji in wahala ne noma in sai da bin noma na inje ne abin na ci a ce kuma na kai kuɗi ban da man cire kuɗin da suka ji 100 a sati wani kayan miyar shi a sati a dubu sati
a 500 ne ake cirewa a sati
to 500 bai bin kasuwanci yanzu nan abin da za ka sai 500 a sati haka ce abinci ka ci da gidanka wannan tsari bai mai ba an da ci mutane na kuma muna nan shire za in ma yan ka towa zamu waƙe mu mutane mu nemi wasu wani wanda suke ba mu bukatun mu zabe su mu jala wannan mutane mu cuta na
to ya kuka ku gane wadanda za su canza muku wannan tsari na banki a cikin wadanda ke takara
eh masu mulki da su kawo wannan tsari sai mu nemi yan adawa mu zabe wani
sunana Alhaji Abdullahi Kare wanda an ka sani dan Darija cikin garin Koko
kana labarin tsarin nan na babban banki na zarar ko na dibar naira 500 a mako ya fara aiki
ina da labari amma gaskiya ka'ida bai yi ba
mista kace bai yi ba
abin da yasa nace bai yanzu wanda adda miliyan 10 an ce zari 100,000 gai ne ina dadi akwai wanda kasuwancin shi ya fi karfi na miliyan 100,000 ma gai ne an ce ka zari 100,000 gobe ka zari 100,000 to wanda ka sai kana na 700 ko 800 za ka yi masa
kasashen duniya da dama ba su amfani da kuɗi a fili suna sana'a ce ta kuɗi a cikin banki me za ka ce
eh to waɗannan kasashe ba ɗaya suka da Najeriya ba saboda sun yi yawancin ilimi yawancin mu duka mutane mu ɗan kasuwa in mu abuta zuwa daji a son kauye gare mu ba kasuwar nan birni gare mu ba wani ko babban waya bai da wani ma bai san abin da awaya ba wani ma sai ya ce ma don Allah ka diba mai lambar wani in kira wani sai an ce haka an bada aiki
shi ma wani mai sana'ar cire kuɗin tafi da gidanka wato POS a Ibadan ya ce wannan tsarin ya shafe su
sunana Sani Muhammad Dargaje sana'a ta POS ya shafe mu tunda kaga idan za mu yi transfer wannan ba mu da dama ko miliyan nawa ka kawo idan muna da shi a account din mu za mu tura ma wannan ba damuwa amma bangaren kwastomomin mu da suke cire kuɗaɗe wani zai cire miliyan 1 wani zai zo ya cire miliyan 2 a ATM to yanzu an ce 500,000 ne kaga wannan abun dole shahe mu shi ma kwastomomin da yake cire kuɗi dole abin shahe shi
to yanzu ana ka gani ina mafita ga wannan matsala
to mahita dai mu mun so shi babban bankin Najeriya ya dubi sassabtawa bangaren POS saboda in aka yi lissafin dubanbanin mutanen da ke ci bisa bangaren kasuwanci na POS suna da yawa sosai sannan wani ma bai da ma zarafin da za a zo a cire 500,000 wurin shi wani 20,000 ne wani 30,000 wani 50,000 kuma haka ne ake ta manage dai yana ci da iyalin shi to yanzu an zo an kawo wannan tsarin to kaga dole abinda muke samu zero wasu ma karshen ta kasuwancin nasu za su rufe
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to gaida Hassan yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni
wasanni a takaice
Darajar sadarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Harriet Tuma Santi ya bayyana cewar kasar Ghana ta samu kuɗi dala miliyan 9.5 hakinta na shiga a dama da ita a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 ya ce kuɗi da Blasters ta samu kenan na kasancewa cikin zagayen farko na gasar ne abin da ke nuna cewar da abin da za ta samu zai haura haka da sun kai zagayen kwaf ɗaya kan a fidda su sadarwar ta hukumar kwallon kafar kasar Ghana har iyau Henry Chum Asante ya bayyana cewar babu wani mai koyarwa dan Ghana da ya bukaci a bashi aikin koyar da Black Stars ita dai Black Stars ta kasance ba ta da mai koyarwa tun bayan da coach Otto Addo ya yi murabus a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 yanzu haka hukumar kwallon Ghana na nan tana farautar wanda zai cike wannan gurbi kamar yadda kakakin na FA ya fada masu koyarwa na kasashen waje kadai sun kai tayin makaman ya kuma nuna cewar sama da masu neman wannan aiki 60 aka samu Black Stars dai tana daukan ido ta kaka za ka samu Ilisu Muhammad Kudus cikin ɗan wasanka ba za su yi daukar ido ba inji Chom Asante. Captain in Black Galaxies in Ghana don sanar wa koya so motsa jiki da kungiyar ranar Litini bayan ya murmure daga raunin da ya samu gabanin wasan sada zumunci da kasar Mozambique. An saki awakuni da dan wasan na Dream FC Salvatore Simba minti 25 da soma wasan da sun kai da Algeria ranar Asabar a Nelson Mandela Stadium dake a Algiers. Kungiyar ta ɗan wasan Ghana dake gida ta yi kankan kam da Algeria a wasan farko kan aso magasar ta cin kofin Africa wato CHAN 2022 da za a soma nan da kwanaki uku masu zuwa. Har yanzu Vahid Halila Hodzeka na kunshi da Maroc a zuciya tare da faɗan cewa ba zai taɓa yafewa ko manta da sallamar da aka yi masa ba 'yan watanni a soma gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a Qatar. Watanni uku kacal ya saura a soma gasar aka dakatar da shi daga aikinsa bayan ya jagoranci Atlas Lions sun samu shiga gasar. Shugaban hukumar kwallon Maroc Fawzi Zellekja daga bisani ya yi bayanin abu da ya sa sun kai hannun riga da kocin ɗin ɗan ƙasar Bosnia. Yawan samun saɓani da manyan 'yan wasan ƙungiyar ne abu da ya sa aka sauke Vahid Halila Hodzeka ya samu takan tsaka da Hakim Ziyech da ya yi murabusa daga wasannin ƙasa da ƙasa. Daga baya ya yi haƙuri ya dawo aka ci gaba da wasa da shi. Haka Amin Harit da Nausain Maserol. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanallah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A taƙaice, hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Amurka FAA ta ce sannan a hankali zirga-zirgar jirage na ci gaba da tafiya a duk faɗin Amurka a yau Laraba bayan wata matsala ta shafi ɗaya daga cikin manhajan na'urorin hukumar. Lamarin da ya jinkirta tashin jirage 5,400 tare da soke tashin wasu 900. Hukumar ta FAA a baya ta umarci kamfanin jiragen sama da su dakatar duk tashi da sauka na tsawon sa'o'i masu yawa saboda matsala ta shafi manhaja ko na'urar da ke bibiyar kai komo na jiragen sama a faɗin Amurka. Amma yanzu ta ce an ɗage umarnin, lamarin bai shafi hada-hadar jiragen sojin Amurka ba. Sojojin Rasha na Ukraine sun ce an gwabza karamin fadaji yau Laraba a Soldiya, lamarin da ke yin tarda ikirarin da kungiyar in amshin shata ta Rasha Wagner ta yi a baya cewa ta karɓi iko da garin da ke gabashin Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan ikirarin da kungiyar Wagner, sojojin Rasha sun ce ana ci gaba da gwabza fada tare da jiragen saman Rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu. Gwamnatin Somalia ta ce ta rufe hanyoyin sadarwa, wato hanyoyin samar da kuɗaɗe da ke tallafawa kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab da yake magana yau Laraba ga taron 'yan Somalia mazauna birnin Alkahira. Firaministan Somalia Abdi Hamzi Bare ya ce gwamnatin ta rufe duk wani asusun da aka sani da ke da alaƙa da mayakan. Rundunar sojin ruwan Amurka ta faɗi jiya Talata cewa ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi makon da ya gabata zuwa ƙasar Yemen da ta yi imanin ya fito ne daga ƙasar Iran. Wani bam da ya fashe a kusa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a Kabul a babban birnin ƙasar Afghanistan yau Laraba ya kashe aƙalla mutane 5 tare da jikkata wasu 40. Khalid Zahdan, kakakin 'yan sandan birnin Kabul, ya tabbatar da adadin mutanen da suka mutu, ya kuma yi Allah wadai da abin da ya kira aiki na matsorata da aka auna kan fararen hula a Afghanistan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Legislation da kuma engineer mu ta yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.